Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraro yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 Zangona FM. Sai kuma tashoshin da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya FM ko kuma a fada ta yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Juma'a 14 ga watan October shekarar 2016 zamu magana ne akan yadda yawancin mutane suka fi son haihuwar maza.
An waye gari yanzu rayuwar din muna gari kai lalacewa da kowanne aka samu sai dai kai fatan Allah ya sa musu albarka. Yanzu an kai lokacin da sai kaga mazan ma wasu sun lalace musamman da yanayin shaye-shaye yawa, iyaye matan suke zuwa su rike gidan fiye da yadda ake tunani.
Na tuna lokacin da na haifi diyata ta fari mace da malam yazo ya daga ta yi mata kutuba yace Hajiya, kin san duk wanda Allah zai albarkace shi a rayuwar shi kan fara bashi iya mace ne.
To haka kuma masana irin su Sharif Almuhajir sun tofa albarkacin bakin su.
Haihuwa dai wata alfarma ce kuma wani azumi ne wanda Allah ta'ala yake ba wa ɗan adam. Wannan shine azumin ɗan adam na farko a duniya, saboda lokacin da Allah ta'ala ya baiwa babanmu Annabi Adam Hawwa'u farkon abin da ya fara azurta su da shi shine ƴaƴa. Saboda haka haihuwa abu ne mai muhimmanci, ya zo a cikin ayoyin Qur'ani da dama cewa Allah ya saka jin daɗin mu a cikin matanmu da ƴaƴanmu da dukiyar da ya mallaka mana.
Akwai amsoshin ku na Facebook da Twitter kan wannan batu.
To kamar yadda Maryam din ta faɗa a shafin Facebook da Twitter, mun tambaye ku cewa menene ra'ayinku game da yadda aka fi son haihuwar ƴaƴa maza fiye da ƴaƴa mata. Bari mu ji wasu daga cikin amsoshin da Maryam din ta karanto.
Sakon farko daga Shehu Adamu Jauyi yace, eh to wannan wani abu ne da zamu iya kira son kai irin na dan adam. Zaka ga mace ta fito ta haifi ƴa mace saboda ita mace ce, shi kuma miji ya fito a haifan masa ɗa namiji saboda shi namiji ne. To wannan dai ba zaka iya raba dan adam da shi ba, amma ya kamata dai mu sani ɗa namiji da macen duk ɗaya ne. Babban abin buƙatar shine a samu ƴaƴa na gari. Sai baba gana Ibrahim Zangon Daura yace, salam filin yau da gobe. Wallahi ni ma ra'ayina kenan, dalili kuwa shine idan aka haifa maka namiji to shine zai dauki dawainiyar kula da iyayensa, ƴan uwansa da ma dangi gaba daya, koda kuwa yana da aure. Sannan shine wakilin uba da zaran lokacin aurar da ƴan uwansa mata yayi idan mahaifin nasu ya rasu. Amma ita mace da zaran ta isa aure za a aurar da ita ga wani, daga nan duk wata dawainiyarta za ta fi bada karfi ne ga mijinta da ƴaƴanta, sai kuma ƴan lokuta ta rika waiwayar ƴan uwanta. Don haka gaskiya a nawa ra'ayin na fi son a haifan min ɗa namiji fiye da ƴa mace. Amma dai mun bar wa Allah zaɓi, Allah ka ba mu ƴaƴa na gari kuma mafi alkhairi gare mu da addininmu da ma ƙasarmu baki ɗaya, amin. Sai Ado Salati Goma ga Annabi Rijau ya ce, a gaskiya masu irin wannan tunani jahilai ne, domin tsakanin mace da namiji baka san wanda zai tausaya maka ba, kuma baka san wanda zai zamo shiryayye ba. Wataƙila ma ka samu mazan amma su zamo barayi ko ƴan tasha. Don haka mu roki Allah ya ba mu ƴaƴa nagari kawai, shine mafi alkhairi a gare mu. A ƙarshe ina roƙon Allah ya azurta mu da ƴaƴa nagari, amin. Sai Ummu Muhammad ta ce, gaskiya kam, amma duk da ban san dalilansu ba, abin yana bani mamaki. Cikinmu mata, da zarar mace ta ga ta jera haihuwar ƴaƴa maza 1-3, sai kaga ta so mafaɗi ana yi mata kirari uwar maza. Wacce ko ke haihuwar mata ko biyar ta jera ba mai damuwa da ita, sai dai ma ya zame mata abin gori har ga wurin miji. Ita ko ta yi ta damuwa, waɗanda ba su haifi ko ɗaya fa. Allah ka taimake mu, mu fi ƙarfin zukatanmu, amin. Dahiru Badamasu Bulka Cuwa ya ce, yau da gobe, wato zahiri mutane da yawa sukan so maza fiye da mata. Wannan kuwa ba don komai bane sai dai darajar namiji ta fita mace a addinance. Don haka kuwa wasu sukan so maza fiye da mata, amma kuma koma wanne ne? Fatan dai mai albarka. Don haka nake kira ga jama'a mu rika roƙon Allah ya bamu mafi alkhairi. Mace ko namiji.
Ahmad Rabi'u Kuraku yace ni kuwa a nawar ayin na fi son diya mace.
Ina roƙon Allah ya sa idan nayi aure matata ta rika haihuwar ƴaƴa bibbiyu wato tagwaye domin in dai Allah ya ba mutun nagari to ni dai na fi son mata. Bala Muhammad Dambam yace salamu ya dogobe. Tabbas mafi akasarin jama'a musamman abokan mu maza sun fi buƙatar ganin sun haifi yaro namiji. To amma ba san dalili ba. Dan haka ya kamata mutane mu guji raina kyautar Allah da ya bamu. Kamata yayi duk abin da mutun ya samu yayi fatan Allah ya albarkace shi. Wannan shine yafi dacewa. Tabbas ko a nan garin Dambam naga wani bawan Allah mai burin ganin ya haifi yaro namiji. To amma Allah cikin ikon sa yayi ta hore masa ƴaƴa mata. Dan haka mu kiyaye. Fatan mu dai Allah ya bamu zuri'a mai albarka. Amin. Sai Aisha Muhammad Idris tace yau da gobe fatan alkhairi a gare ku. Hakika mata rahama ne a cikin al'umma. Sai jahili ne kadai wanda zai ce baya son haihuwar ƴaƴa mata. Ina da ƴata mace abinda take mini dana namiji baya mini. Fata na Allah ya bamu masu jin kai da tausayin al'umma. Amin. Abdulrahman Dahir yace tarbiyantar da ƴa mace, aurar da ita da kuma kula da ita wahala ne sosai. Shi yasa mafiya mutane suka fi son namiji wanda zaka iya baro shi tun yana dan yaro kuma ya tashi ya kula da kanshi fiye da ƴa mace, wanda ko ta yi kokarin kare mutuncinta za ta iya gamuwa da waɗanda za su keta mata haddinta su kuma baro ta da abin kunya. Aliyu Suleiman Kwade yace a gaskiya al'umma da sun san irin ladar da ke akwai idan Allah ya ba mutum ƴaƴa mata ya tarbiyantar da su har ya aurar da su, da kowa zai so Allah ya bashi ƴaƴa mata. Da fatan malamai za su yi cikakken bayani akan falalar haihuwar ƴaƴa mata. Abba Sa'ad Mahuta ce yau da gobe ita dai haihuwa Allah ne ke bada ta ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so. Kuma duk wanda zai ce ya fi son a haifan masa ɗa namiji to me laifin macen? Kuma mata ne su suka haife mu, don haka ita haihuwa ta Allah ce kuma babu bambanci tsakanin namiji da mace. Muhammad Ahmad Idris yace salamu yau da gobe. Jahilci ne ke sa wasu mutane ke son haihuwar ɗa namiji akan mace. Duk wanda Allah ya ban ina maraba da shi, domin masu jin kai da tausayi nake so. Fatan Allah ya bamu masu albarka. Amin. Yohanes A. Shal tace yau da gobe hakan bai da wani alfanu tunda ba dan adam ke halitta ma kanshi abin da zai haifa ba. Ibrahim Rabila Tsafe ce yau da gobe ko namiji ko mace duk ɗaya ne a wurin Ubangiji. Wani lokaci ma haihuwar diya macen yafi, domin mafi yawan masu fita waje suna tada hatsaniya duk mun sani maza ne. Hausawa dai sun ce da ka haifi gwamna gwara ka haifi matar gwamna. Fatan mu dai Allah ya aurar da mu ga matan kirki ya kuma ba mu ƴaƴa na kirki. Amin. To idan mun leka shafin mu na Twitter @Aisha_Yarima1 tace yau da gobe yaro duk yaro ne, amma wanda suke sha'awar namiji misali don san duniya da hangen rabon gado ne, namiji yafi mace kaso da yawa. @Alhaji Forever yace hakika kowane namiji yana alfahari da haihuwar namiji wanda Hausawa ke lakabi da magaji. Sai daga ƙarshe @HajiMata_Umar tace mu dai fatan mu Allah ya ba mu ƴaƴa masu albarka. Ko mace ko namiji idan ya ba mu albarkacin su to shine abin da ake bukata. To mun gode a ci gaba da turo mana sakonni.
Maryam to kin faji ra'ayin mutane ko?
Wai ita wanda ka haifa
matar gwamna ka haifa gwamna
na ce to ita ai yanzu zamani ya canza, ita ma tana iya zama gwamnan ko?
To shi ya magana
ke da to yanzu dai sai tattaunawar Nasiru Adamu El Hikaya da matasa a zaura matasa.
Ina ne ya gubla sanin mu na duniya kwajjara ya sani namarin mu na duniya.
Malumai barkanmu da shigowa wannan zaure inda zamu tattauna kan muhimmancin ƴa mace a rayuwa, wanda ina tare da
Muhammad Sani Abubakar, nima dan jarida ne a nan Abuja.
To Mairo Muhammad Mudi shugaban Zuma Times Hausa, sannan kuma wacce ta kirkiro da wannan kungiyar taimakon marasa karfi tun ma yara kanana, wato Media for Morals.
To a sani me zaka ce kan ƴa mace, wani da zarar ya haifi ya mace sai ga kamar ba ita za ta gaje shi ba, kamar ba riba a ciki.
Wato gaskiya wannan babban kuskure ne kuma babbar matsala ce, da ko kuma in ce na rashin wayewa na kana tunanin cewa in kana da ya mace saboda ba ita za ta gaji sunanka ba, mutane da dama ba sa so su yi ran da suka samu ɗa namiji. An waye gari yanzu rayuwar din muna gari ta yi lalacewar da kowanne aka samu sai dai kai fatan Allah ya sa musu albarka. Yanzu an kai lokacin da sai ka ga mazan ma wasu sun lalace, musamman da yanayin shaye-shaye yawa, ƴaƴa matan suke zuwa su rike gidan fiye da yadda ake tunani. To wannan babban kuskure ne. Ni kaina ina da ƴaƴa mata ƴan biyu wanda ni yanda mutane suka rinka mun murna san da na rinka tunanin to yanzu an samu fara samun wayewan kai kenan, ba sai ɗa namiji ba. So wannan albarka ne ga rayuwar mutum, ko ɗa mace ne ko namiji.
Wato kana ga za ka kula da su su girma, kuma watakila in ka tsufa su kula da kai.
A ƙwarai da gaske ai albarkan ɗa yanzu musamman ma mace, ƴaƴa mata sun fi tausayi. Abinda za ka yi ƙoƙari ka samu shine ka bata tarbiyya da ilimin da ya dace. ƴaƴa mata sun fi tausayi kuma sun fi hatsari, saboda hatsuran da suke iya fadawa yana da dama. Amma in har aka yi dace suka samu tsayayyun iyaye, aka samu tarbiyya musamman uwa ta gari, in Allah ya so ya yarda za ka zo ka ga za su iya abin ma fiye da ɗa namiji.
Mai rumudi ke mace ce, wannan ma in an miki tambaya aka ce mai muhimmancin ya mace, watakila sai kuma ki murmushi.
Gaskiya na yi murmushi kan, saboda ba komai ba ya mace muhimmancinta ba abinda za ka iya faɗa ba ne a lokaci guda. A mace malamai fa sun faɗa, ni na tuna kamar yadda Malam Sani ya faɗa, na tuna lokacin da na haifi ɗiyata ta fari mace ce, da malam ya zo ya ɗaga ta ya mata huɗuba, sannan ya ce Hajiya kin san duk wanda Allah zai albarkace shi a rayuwar shi kan fara ba shi ɗiya mace ne. Sai na yi murmushi na ce malam to alhamdulillah, ya ce to Allah ya yi miki baiwa. Sannan kuma malama ai suna faɗa cewa idan ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma, idan ka ba namiji ilimi shi kaɗai ka ba ma, to wannan gaskiya bai ishi al'umma san cewa ya mace ba abinda duk wanda Allah ya bashi ya mace ya yi mai baiwa. Sannan kamar yadda shi dan uwa na abokin aiki na ya faɗa cewa a duk lokacin da ko rashin lafiya ne kake yi, uba ne mahaifiya ce, idan ba lafiya ita zaka fa namiji zai daure zaka ganshi, ba wai shi ma bance bai ji zafi ba, amma ita zaka ga hawaye suke zubowa saboda irin tosayawa dinnan. Saboda haka Allah ma ya riga ya halicci mace ya yi mata wani irin baiwa na tosayi, baiwa irin na kulawa. Saboda haka yanda na faɗa maka muhimmancin mace za mu iya faɗan shi a lokaci ɗaya ba, gaskiya akwai yawa.
Mai rumudi, wani lokacin an samu karuwar ya mace sai ko kuma ma in an zo tambaya sai a ce mu ne ko su, in kika ji wannan yadda yan arewa ke faɗa ke jaranki?
Gaskiya sai in duba nakan tosa yama duk mai faɗan wannan, saboda baya da ilimi. Akwai ma rayuwar da zai faru ba ya mace fata haife ka, namiji da yake cewa wai shi ko su, ai duk wanda idan Allah zaka ga idan namiji ya haifi ko iyaye suka haifi mace ta farko ta biyu ta uku, wallahi zaka ga zuriya, saboda su suke sauran aure, su suke fara aure, su suke fara taimaka. Wasu mata suka ce da zan haifi gwauna, gara na haifi matan gwauna. Haka ake faɗa. Saboda haka to don me mutum yau don Allah ya maka baiwa ka samu har kana wani cewa su ne ko ku ne? Wallahi wannan bambanci ina gani duk rashin ilimi da yake kawo.
Ki kima ce take cikin da haihuwar gwamna gara matar gwamna?
To ni dai haka da ji ake faɗa, saboda duk mun dawo kan maganar tosayawa, idan mace ita ce Allah ya yi mata kamar ya yi mata baiwa ya ɗaukaka ta, abinda za ta fara tunanin iyayenta sai al'ummanta. Idan ka duba duk wani mace tana da saurin, ana cewa wai mu muna da rauni, raunin kenan, saboda wannan tosayawa din da Allah ya riga ya bamu. Za ta so ita ta kwana da yunwa wani ya koshi, za ta so ta yi kuka wani ya kasance cikin farin ciki, wannan baiwa ne kawai da Allah ya mamaci. Saboda haka duk wanda yake kyaman cewa ƴaƴa mata, gaskiya yana kyaman baiwa ce kawai daga Allah.
Sani, na ga kamar bakinka na mutu.
Da kwarai da gaske, saboda ta so samun inda yake mun kaikayi ne. Wato gaskiya ya mace albarka ne, saboda duk wanda ka ga ya zama wani mutumin kirki, ko namiji ne ko macen ma, musamman ma dai mazan da bazar matan yake rawa. Saboda duk hidimar da muke yanzu a rayuwa, in ka duba ka je ka dawo dan matan ne, ko ka yi dan mahaifiyarka, ko ka yi dan iyalanka, ko ina aka je aka dawo matan ne. Kuma ni gaskiya ɗaya daga cikin abin da yasa dole ma in ga darajar mace, saboda ni na san rawar da mahaifiyar ta taka wurin ganin na zama mutum a rayuwa. Albarkacin kaman yanda ta ce in ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma, ni hujja ce ko kuma shaida ce na wannan, saboda ina ganin tasirin wannan abin daga inda na fito. Kuma mace albarka ce a al'umma, matukar ta kirki ne. Allah kuma ya bamu ikon yo ƴaƴanmu tarbiyya.
Mai rumuriya kike jin kanki ne in kika tuna ke mace ce? Kina jin kamar ke mace ce kawai, kamar kanwar maza ne, ko kuma kina jin daidai kike da kowane dan adam?
A'a, gaskiya idan na tuna ni bana tunani cewa daidai nake da namiji a gaskiya. Domin ni kam idan na tuna cewa ni mace ce, kullum na kan ma Allah hamdala da yayi mun wannan baiwa. Dan yanda na faɗa, ina ƙara faɗa cewa zama mace baiwa daga Allah kawai. Domin baiwa yanda na faɗa a baya, kuma ga shi abokin aiki na, yawanci idan muka zauna muna tattaunawa akan mace, sai ka ji wani ya dauki cewa mata ka zame ni. Amma yau na ji mamaki da babban daga jijiyan wuya ba, saboda shi ma muna tare da shi don ya san muhimmancin
ya mace. Ba na da ya kawo wani kushe cewa mata sun fi iya yi da watakila da kin dan zaki.
Gaskiya da hiran, gaskiya da ma ya dauki wani salo da ba. To sai gashi Allah ya taimake ni, shi ma mai fahimta ne, shi ma mai ilimi ne ya gane ni. Ina ganin duk rashin ilimi ne. Yau kace haba Allah ya maka baiwa, Allah ya baka mace din ka dauka ka dinga walakantawa, ko ƴaƴa ne ko to mazan fa Allah ba wai ina son in kushe maza ba, su ma suna da baiwa da Allah ya yi su. Amma fa mace ƴar lallaba ce, mace abin aso ne, mace ƙawa ce da sauransu, duk Allah ya faɗa ba mu muka faɗa ba. Saboda haka mutuntan mace, shi yasa ma annabi ya ce kafin ya kira mahaifi sai da ya kira mahaifiya su uku. To wani hujja ake nema? Kuma ana cewa wai mace kaza, har ana walakantar mace? Wallahi duk wanda yana da cikakken ilimi, shi ya san me addinin shi, ba yanda zai yi walakanta ya mace.
Sani watakila wasu suka nuna damuwa ne wajen samun ƴaƴa matan saboda tsadar rayuwarsu. Rakitarar kayan yara mata kusan ya fi na mata ya fi tsada akan na maza. Za ga mace ɗaya fa in ka zo siya mata kaya koda na sallah ne akwai tsada. Watakila wasu iyayen na lura da irin wannan.
Wannan tabbas haka ne, tunda ina da ƴaƴa mata kuma na san wannan abu da ka faɗa haka ne. Duk inda yanzu a ce, musamman ni yanzu da nake da misali ƴaƴa mata biyu, gaskiya rike su yafi ƴaƴana maza tsada. Ba amma in dai da rai da lafiya, kana fata zaka girbi kyakkyawan abin da ka shuka. Babban sirrin dai shine Allah ya baka ikon basu tarbiyya ta gari. Shikenan.
A yanzu Hajiya Mai Roya yatta ke, kina ga ta dauko gadon ki kuma tana bin duk maganganun da kike faɗa?
A gaskiya da ƴaƴa na mata da ƴaƴa maza, gaskiya duk Allah ya musu albarka. Amma idan ka duba ka san shi yanda ita yanda mace take, za ka yi mata ihu ka nuna bacin rai sai ta fara kuka. Za ta zo mamaki ya haƙuri menene namiji, wata rana duk sai ka hada da bulala kafin ya dan. Yana ganin shi fa namiji ne, idan ya taso tun yana karamin shi yana ganin shi kosashe ne. Haka ne kuma bai wanda Allah ya yi mu maza. Amma to alhamdulillah sun taso, dole duk abinda idan ka ce yaro yayi, ni ban yadda da magana wai ko a dinga duka yaro ko kowane lokaci ba. To sai in ga matan gaskiya ba mu taban su, amma namiji sai an hada da wannan bulala da ihwe. To ka gani kina, kaga duk yanda nake faɗa ba wai nace na fi son ƴaƴa mata bisa ga maza bane, ina son a fahimce ni. Amma duk muna magana akan bai wanda Allah ya yi mu mace, yace kuma a kula da ita a kowane lokaci, saboda bukatunta daban yake da na miji.
Ina ina ne ya gubla sanin mu na duniya, gwagara ya tsani na marin mu na duniya, gwagbata ya tsani ga gani haka mamaye ya tsani gubla.
To mai sauraro, wannan tattaunawa tamu bata kare ba, domin kuwa za mu karasa ta a mako mai zuwa ranar Juma'a, yawar haka in Allah ya kai mu.
Amma kafin nan, Usman da masu sauraro, ku biyo ni ku ji wannan wakar.
To Maryam.
To
Musik ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka huiwa ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da menene duniya menene dadin duniya menene duniya menene dadin duniya shata mu ba mu sani ba shata kun shi kake babba ka yarda ka banye kanka wata kila mu gane nuhinka kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma dadin bautar muke ji balle anti
mai gida
balle anti
mai gida
tayya ma sake wa muke sai doro muke
sai kombo
sai kombo muke ashe mu ko bauta 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 muke ashe mu ko bayu muke kuduba to haburin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne mahatsi yake amma hatsi in ya san
lalle Maryam wannan waka ta yi
kuwa mashallah
to muna godiya to tunda mun shakata da wannan waka bari mu je kuma ga Malam Sharif Al-Muhajir wani masanin fiqh mai digiri na 1 da na 2 har zuwa na 3 akan abubuwa da suka shafi addinin musulunci da dabi'u da kuma al'adu na musulunci da kuma irin namu din assalamu alaikum Malam Sharif Al-Muhajir
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yawa barka da juma'a ko ince an sako lafiya
an sako lafiya karo alhamdulillah
madallah to muna magana ne akan haihuwar yara maza ko mata wanda zaka ga yawanci a kasashen mu sai kaga da an zo an yi haihuwa maza ka je dabi'un mazan shine namu ne ko nasu ne sai ka jana a nasu ne ko ku a namu ne shin da farko me ka fahimta da haihuwar da ma da farko tukunna kafin a je maganar mace ne shi ko namiji ne
to haihuwa dai wata alfarma ce kuma wani azumi ne wanda Allah ta'ala yake ba wa dan adam wannan shine arzikin dan adam na farko a duniya saboda lokacin da Allah ta'ala ya baiwa baban mu annabi Adam Hawwa'u farkon abin da ya fara azurta su da shi shine yaya saboda haka haihuwa abu ne mai muhimmanci ya zuwa cikin ayoyin Qur'ani da dama cewa Allah ya saka jin dadin mu a cikin matan mu da yayan mu da dukiyar da ya mallaka mana saboda haka haihuwa abu ne mai muhimmanci a musulunci kuma abu ne mai muhimmanci ga dan adam idan muka duba al'ummanci zamu ga cewa al'umma da tafi kowa yawa tafi alfahari kuma yawanci sun fi arziki kamar America kamar China da kasashen da suka fi kowanne yawa galibi sun fi kowa tinkaho da kuma gadarar arziki wannan kuma arziki na yan adam ne da Allah yake raba tsakanin su
to me yasa mu a misali zaka ga yawanci zaka ga kasashe musamman irin kasashen da suke tasowa sai kaga kawai da an yi maganar haihuwa tunanin ka shine ka haifi namiji saboda shine magajin gida shine zai yi waye zaka ga hujjoji da yawa me kake so ka tsaka wannan
a gaskiya wato wannan wata dabi'a ce wadda asalin ta dama an samu ta a dabi'ar jahilan Larabawa da jahilan ƴan China da kuma jahilan ƴan India da kuma dukkan addinan duniya da dukkan al'umman duniya jahilci babba da ake yi shine ake nuna cewa da namiji yafi mace daraja wannan kuma gaskiya sabanin abin da Allah ya shar'anta ne Allah ta'ala ya shar'anta cewa da ɗa mace da ɗa namiji duka ɗaya ne sai dai bambancin nauyi da Allah ya daura wa ɗa namiji sabanin wanda ya daura wa ɗa mace sakamakon haka wannan nauyin ne ya kawo wannan bambancin amma ba wai bambanci ne na shari'a ba farko dai shari'a abin da ta bayyana shine da namiji da mace duka ɗaya ne ta bangaren ibada ta bangaren samun lada da ta bangaren sakamako da bangaren halayya na gari shi kuma namiji ya sha bamban ne ta bangaren nauyi da mace saboda Allah ya wajabta masa ya rike mace wannan macen da Allah ya wajabta masa ya rike saboda gatan da Allah ya mata ne ya daura ta akan shi ta bangaren nauyinta ana nufin zai zai ciyar da ita, zai shayar da ita, zai tafasar da ita. Haka Allah ya ce, "Ni yunfi kudu sa'atin min sa'ati." Duk wani wanda Allah ya ba wa dama, ko kowa kowane irin dama ne Allah ya baka, to wace a gare ka ta dauki wannan damar ta kula da ita. To wannan kuma idan akwai ilimi a gare mu, zamu gane cewa wata falala ce Allah ya daura wa mace akan namiji, ba wai kaskanci bane na macen. Don saboda haka kuskure ne yadda al'umman mu suke wannan dabi'un, kuma ba daidai bane, bai kuma dace da shari'a ba.
Idan aka yi haihuwa din, zaka ga yawanci abin da mutane suke damuwa da shi shine ai mace ce ko namiji. To kan wannan magana da kai ta nauyi da Allah ya dora wa namiji akan mamacin, ta zama kenan kamar ita ce yar gata. Ita mace akwai yanda ake tarbiyyar ta ne da bambanci da namiji wurin tasowa, saboda wasu suna cewa a cikin tattauna da akai da matasa zaka ga cewa yawanci tarbiyyar mace yana da dan wahala saboda hatsari da take iya fadawa, ko kuma tsadar kayayyakin da za ta sa na sutura da sauran su yafi na maza. Menene gaskiyar wannan?
Shi dama abin da yafi tsada shine zai fi daraja, haka ko a dace an tsamike. A musulunce babu bambanci na wahalan tarbiya, sai dai kowane yaro an ce iyayensa su bashi kyam tarbiya. Mutane suna gudu kaman cewa maza suna nemo wa iyayensa arziki, sabanin mata kaman suna kawo wa iyayensu wahala. Amma zahirin gaskiya shari'a ba haka take ba. Misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fi kowa daraja cikin dan Adam. Allah ya kusan shi kuma ya fi daraja, to amma sai ya bashi ɗaya mace a matsayin babbar ɗaya, sannan kuma ya bashi a cikin ƴaƴansa guda bakwai, ya mishi Fatima, ya mishi Ruqayya, ya mishi Ummu Kultum da Zainab. Duka wannan ƴaƴa guda hudu mata ne, kuma duka sai ya dauki ran ƴaƴan shi maza, sai ya bar masa mace guda ɗaya Fatima. Kuma tabbas manzon Allah ya tabbatar da duniya cewa ita ce yafi so, ita ce yafi baiwa daraja. Kuma mu ji labarin cewa manzon Allah ya bambanta tarbiyyar da yake bawa Fatima da tarbiyyar da ya bawa sauran ƴaƴansa Ibrahim da Al-Qasim ko Abdullah ba. Saka duka wannan kuskure ne, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyakkyawan dabi'a, mafi kyakkyawan mutum mai bada tarbiya, shine ake kwaikwayo. To sakamakon haka idan mutum dai har yana son ya kwaikwayo da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya zama wajibi ya mutunta ƴaƴan da zai haifa mata da kuma ƴaƴan da zai haifa maza. Dukkan wannan kowannen su haifaffe ne, kamar yadda Allah ya ce, "Wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Idan mata su, idan aka haifar maka ɗa, to zaka ciyar da matan, ka ciyar da ƴaƴan, ka arzutar da su daidai da Allah yadda Allah ya tsara. Ba a taɓa bambanta tsakanin mace da namiji ba a shari'a. Saboda tsakanin waɗannan mutanen babu wani bambanci, tsakanin ƴaƴan duka kuma babu wani bambanci a shari'a.
Ƙasashen da suka ci gaba suna fidda sakamako, sai kaji an ce an gwada ai an ma san namiji zai haifa ko mace mutum zai haifa, a za a gaya masa kenan tun mace uwar na da ciki misali. To kasashen mu yawanci zaka ga wannan abun bai ma da basu damu da shi ba. Shin wannan abun yana taimakawa wajen mutane su karbi abin da yazo musu daga Allah?
A gaskiya wato mu tsarin mu gaskiya bai zo da maganar cewa aje a bincika a ga ya namiji ne ko mace ba, saboda mu mutane malamai mu sun karantar da mu, iyaye mu sun karantar da mu cewa dole mu yarda da kaddara, da kuma cewa abin da yake cikin mahaifiya wani bangare ne na sirrin Allah da yake koyewa dan Adam har sai ya fito. Duk da muna maraba da technology da dukkan wani tsari ilimi da yazo mana da bayyana zahirin abin da yake cikin ciki, amma wannan din shiga cikin sa ina gani kaman wani shiga ne na hurumin Allah, da kuma nuna yarda ko kin yarda da wani abin da Allah ya bayar. Saboda haka bana ganin cewa yin haka din daidai ne.
Eh, to amma kaga zaka ga irin kasashen nan idan aka samu haka din yaje aka gaya masa mace ce ko namiji, za ka ga yana ta murna.
Eh, gaskiya ne.
Menene za a samu kaza?
Sun daraja dan Adam baki daya, suna mutunta daraja dan Adam kuma suna karrama shi. Sabanin mu da Allah ya mana wahayi cewa walaqad karramna bani Adam duka.
To Malam Sharif Al-Muhajir, sai kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa. Masu sauraro, kuna iya cigaba da tuntubar mu ta shafukan mu na Facebook da Twitter voahausa.com.
Eh, sunan da za a laliba
kenan. Eh, kai tsaye ko kuma kai tsaye ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen mu na yau da gobe da suka gabata.
To haka yake, sai kuma dai in ce duka-duka anan muka ka karshen shirin a madadin ita
Maryam Bashir Bugaji,
sai kuma Julie Leathers Gresham da ta jagoranci shirin, da kuma engineer mu ne wato Basco Valerius, sai ni Usman Ahmad Kabar a madadin wanda ya hada mu da ku ta Facebook wato Ibrahim Adil. Adali Toro, sai in ce Usman Kabar ke cewa mu zama lafiya.
Muryar Amurka yau ta tantance.